أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haɗuwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidu ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare a jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi ne da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafar al-hafiz Abdul Ghani al-Mabdisi Allah madaukakin sarki ya masa rahama wannan majalisi shine majalisi na 89 a wannan yammaci na Laraba 29 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yayi daidai da 2 ga watan Oktoba na shekara ta 2024 idan ba a mance ba babin da muka shiga muke karatu cikin sa shine babin da ake kawo mana zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayan ya idar da sallah babu zikiri atiba salati wannan babi mun karanta hadisai biyu daga babi din zamu tashi kan hadisi na uku insha Allah
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق وينفقون ولا ننفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فعلوا مثلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعد أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين.
Wannan hadisi da aka karanta mana ya ce an sumai. Wannan sumai din ya yi mana takaitaccen bayani kan wa ake nufi da sumai. Ya ce Maula Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham. Har yanzu da sauran rina aka ba. Kaman yana so ya fito mana da waye sumai. To shi waye Abubakar din? Kaga kenan da sauran rina aka ba. Ana so a bayyana mana wane ne sumai. To tayushi Abdurrahman ko Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham shi ya fi sumai ɗin shahara. Shi yasa aka yi ƙoƙarin yi mana bayanin shi sumai ta hanyar jingina shi zuwa ga Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham. Idan mutum ya zama shahararre ne a guri, to sai kake so ka yi bayanin wani wanda ba a san shi ba, kuma yana da dangantaka ko alaka da shahararren, sai ka jingina shi gare shi ka ce ɗan uwan wane, ƙanin wane, ko ɗan wane. To anan sai a gane wane ne wanda kake so ka yi bayani a kansa. Misali, za mu iya cewa gwamnan Bauchi, kowa ya san gwamnan Bauchi. Sai aka ce wa ya san Abdullahi? Ba wanda ya san Abdullahi. Ɗan gwamnan Bauchi, kaga za a gane waye Abdullahi ko? Amma aka ce Abdullahi aka yi shuru, ba a san wani Abdullahi ake magana ba, amma gwamnan Bauchi kowa ya san gwamnan Bauchi. To anan kamar bayanin da yake so mana anan, yana so ya fito mana da wane ne sumai, sai jingina shi zuwa ga Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith, kenan ya fi shi shahara. Yace Maula Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham, maula ne na Abubakar, ɗan Abdurrahman, ɗan Harith, ɗan Hisham. Kenan da bawansa ne ya zo ya yanta shi. To shi wannan sumai ɗin yana cikin tabi'ai na Musulunci, kuma hadisan da aka samo ta hanyarsa ingantattu ne a nazari na malaman hadisi, wato shi amintacce ne gurin malaman hadisi. Malaman hadisi sun amintar da shi, duk hadisin da aka samo ta hanyarsa ba a kokwantan wannan hadisi. Ya rasu shekara ta 130 bayan hijira, ya rayu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi yasa ake lissafa shi cikin jerin tabi'ai, shi sumai kenan. To shi kuma Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham, shi ma din dai tabi'i ne. Kai kenan da sumai da Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham, maulan sumai din dukansu tabi'ai ne. Muna fahimtar bayanin. Sai dai shi Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham ya fi sumai ɗin shahara ta fiskoki da yawa. Fiska ta farko, yana cikin manya-manyan masana fiqihun Musulunci na garin Madina guda bakwai. Akwai mutane guda bakwai da malamai suka yi ittifaki kan cewar cikin garin Madina ba wanda ya kai su fahimtar addini. To shi Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham yana cikin jerin mutane guda bakwai da suka fi kowa fahimtar addinin Musulunci. To kaga ko ta nan ai shahararsa za ta bayyana. Yana cikin waɗanda suka shahara wajen rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma shi an haife shi da wuri tun zamanin Sayyidina Umar. Tun zamanin Sayyidina Umar aka haife shi. Sannan abu na uku da zai ƙara fito mana da shahararsa, mutum ne mai yawan ibada kuma ba Quraishi. To saboda yawan ibadarsa har ake masa laƙabi da Rahibu Quraish. mai ibadan Quraishawa, ma'ana wanda yafi kowa ibada cikin ɗan kabilar Quraishawa. Kabilar Quraish kuma mun san babbar kabila ce cikin kabilun Larabawa, ba kabilar da ta kaita ɗaukaka. Amma abun mamaki makaho ne, baya gani, amma Allah sai masa baiwa waki waɗanda suke masu tarin yawa. Dama hikima ta Ubangiji, idan ya hana ka wata ni'imar sai musanya maka da wata dabar. Yanzu tunda Allah ya hana shi idanu da zai ga kowa ya ga hanya ya ga nan ya ga can, sai musanya masa da bashi kaifin kwakwalwa da kaifin basira. Gashi dai baya gani, amma kuma ya fi ɗarurukan masu gani fahimtar ilimin addinin musulunci. Ya rasu shekara ta 94 bayan hijira, wata rana ya idar da sallar la'asar, ya shiga gidansa, ya shiga banɗaki gurin wanka, yana shiga sai ya faɗi a ƙasa. Da ya faɗi a ƙasa, daga nan gab da faɗuwar rana sai rai ya yi halinsa. Aka zo aka ɗauke shi, aka je aka masa wanka, aka masa sutura, aka masa sallah. To shi ne Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham. To wannan Sumai, daga gare shi aka samu wannan hadisi, maulana Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham. Shi kuma ya samu hadisin daga Abi Salih as-Samman. Yace an Abi Salih as-Samman. Wannan Abi Salih as-Samman alkunyarsa ce, amma asalin sunansa Dhakwan. Abu Salih as-Samman asalin sunansa Dhakwan az-Zayyat, wato Dhakwan maimai, akan ce audu tela ko garba tela, ko a ce garba direba. To shi wannan maimai ne, ma'ana yana sai da mai. To shi ne ake ce masa az-Zayyat. Yana ɗauko mai daga garin Kufa ya zo da shi garin Madina ya siyar. To sai ake ce masa Dhakwan az-Zayyat, Dhakwan mai mai. To amma ya fi shahara da alkunyarsa Abu Salih as-Samman, shi ma yana cikin tabi'ai. Kenan yanzu sunaye guda uku nan da mawallafin wannan littafi ya jero mana a nan, duka sunayen tabi'ai ne. Sumai tabi'i ne, Abubakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham tabi'i ne, Abu Salih as-Samman tabi'i ne. A nan akwai riwayar tabi'i daga tabi'i ɗan uwansa, tabi'i ya yi riwayar hadisi daga tabi'i ɗan uwansa. An Abi Huraira, shi Abu Salih as-Samman dama yana yawaita rawaito hadisai daga Abu Huraira. To ya ji wannan hadisin da za a karanta mana daga Abu Huraira. Abu Huraira kuma kowa ya san shi a nan, sahabi ne shahararre cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda bayani takaitacce kansa ya gabata a baya. Kusan ma ya fi duk sahabban annabi yawan hadisan annabi, amma ta ɓangaren mai hadda, ba wanda ya kai shi haddan hadisan annabi. Ya ce ma kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama akthara minni hadithan, ba wanda ya kai ni yawan hadisi cikin sahabban annabi. Illa ma kana min Abdullah ibn Amr ibn al-As fa innahu kana yaktubu wa la aktubu. Yace sai hadisan da suke gurin Abdullah ibn Amr ibn al-As su ne suka funa wa yawa, shi kuma dalili yana rubuta hadisan annabi, ni bana rubuta. Kenan in ta fiskar hadda ne, ba wanda ya kai shi haddan hadisan annabi. Amma in ta fiskar rubutu ne, akwai wanda suka rubuta hadisai da suka funa sa nasa yawa. To Abu Salih as-Samman ya ji wannan hadisi daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi. Abu Huraira yake ba da labari cewa anna fuqara al-muhajirina ataw rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama faqalu ya rasulullah qad dhahaba ahlu ad-duthur bid-darajati al-ula wan-na'im al-muqim. Yace anna fuqara al-muhajirin, lallai faqiran muhajirun atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan sun zo da kokensu. Faqirai na almuhajirun, sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kokensu.
in an ce fakiri wane ne fakiri talaka ko mara kudi shine fakiri na'am amuna da fassara talaka mara kudi shine fakiri galibin malamai suka ce fakiri shine wanda ba shi da abincin da zai ci na shekara haka fakiran suna da yawa wanda bai mallaki abin da zai ci ba na shekara to wannan fakiri ko da yanzu ka mallaki na rabin shekara wata shida to kai fakiri kenan ka cancanci abu aka zakka tunda Allah ya ce innamal sadaqatu lil fuqara idan su aka fara ambato zakka ana ba wa fuqara fakirai fakiri kuma suka ce wanda bai mallaki abin da zai ci ba na shekara to yanzu misali ma'aikacin gwamnati kaga shi sai wata-wata ake bashi to abin da za a duba ma'aikacin gwamnati da ake bashi salary wata-wata abin da ake bashi a wata zai ishe shi abincin wata da iyalansa in zai ishe shi to ba cikin fakirai amma in ba zai ishe shi ba shi ma fakiri saboda a watanni 12 dole kenan za a samu rara na abin da zai ci da iyalansa yanzu da za a hada masa salaryin shekara guda a lokaci guda shin zai ishe shi abincin shekara guda ba zai ishe shi ba to fakiri zai ishe shi to ba fakiri ba kenan wanda ya mallaki abin da zai ci shi da iyalansa na shekara guda wannan shine ake kira fakiri galibin malaman fiqhu fassarar da suka yi wa fakiri kenan wannan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen cikin littafinsa Asharhul Mumti ya tattauna akan wane ne fakiri wane ne miskini menene bambanci tsakanin fakiri da kuma miskini to fakirai na muhajirai sun zo ga manzon Allah muhajirai kuma al-muhajirun jam'i ne na al-muhajir wanda yayi hijira daga Makka ya dawo Madina wannan sune ake cewa al-muhajirun Allah ya ambace su a gurare daban-daban cikin al-Qur'ani lil-fuqara'il muhajirina ita shi fai dukiyar da aka samu a gurin kafurai ba tare da yaki ba ta fakirai ne cikin muhajirai inji Allah lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan Allah ya ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar gurare daban-daban Allah ya ambace su to anan Abu Huraira Allah yarda da shi yana ba da labari cewar fakiran muhajirai sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokensu faqalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kad dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula masu dukiya sun tafi da daraja wacce take madaukakiya sun tafi da martaba wacce take madaukakiya ma'ana duk wani lada sun tafi da shi duk wani abu da ya kamata mutum ya samu gurin ubangiji na sakamako madaukaki sun tafi da shi masu dukiya sun tafi da shi ma'ana masu dukiya sun yi fintinkau wa talakawa wajen samun daraja madaukakiya gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan masu dukiya sun samu daraja ba daya ba wadanda suke madaukaka a gurin ubangiji wanda suka kera talakawa suka ninka talakawa ninkin ba ninkin shine zahaba ahlud duthuri bid darajatil ula masu dukiya sun tafi da daraja wanda suke madaukaka matsayi wanda yake madaukaki a gurin ubangiji ba matsayi daya ba ba biyu ba matsayi masu tarin yawa sun tafi da shi gurin ubangiji subhanahu wataala wan na'imil muqim da kuma ni'ima wacce take tabbatacciya da wamammiya saboda ba ni'imar da tafi wa bawa sama da ya samu yardar ubangijinsa to su kuma masu dukiyan nan ayyukansu cike suke da neman yardar ubangijinsu to kaga duk wata ni'ima sun same ta saboda in har ka samu yardar ubangijinka to ka samu ni'imar duniya da lahira ba abin da ya saura maka yanzu dan mutun ya samu ni'imar duniya bai samu ta lahira ba da sauraron rina aka ba an yi ba ai ba to su tunda sun samu yardar ubangiji to sun hada ni'imomin gaba daya ta duniya da lahira shi yasa suka ce wan na'imil muqim da kuma ni'ima wacce take dawwamammiyar ni'ima to wannan magana ce suka yi ta arufe kamar tana buƙatar fashin baki da ƙarin bayani da sharhi wannan magana da suka yi annabi bai gane me suke nufi qala sai manzo Allah ya ce wa ma zaka ko wa ma zalika wanne ne a cikin littattafan ku wa ma zalika ne ko na kamar lamar kaman ma zaka ne ko eh an dan samu bambancin wa ma zaka wa ma zaka akwai wa ma zalika wa ma zaka ne da ana ku akwai wanda yake da wa ma zalika wa ma zaka ita ce kawai to wannan din zata zama tafi eh ma zaka din zata zama tafi inganci sama da ma zalika saboda zaka menene wannan din zalika menene wancan ka kamar ma'anar zaka din je din da dai ban tsaya kan wanne ne hakikanin lafazin umdatul ahkam saboda akan samu bambance bambance to amma zakan zai fi tafiya da ma'anar manzo Allah sai ya ce menene wannan da kuke cewa masu dukiya sun yi fintin kau da shi na daraja wacce take mafi daukaka da kuma ni'ima wanda yake dawwamai me wani abu ne haka qalu sai suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wala natasaddaqu wa yu'tiquna wala nu'tiqu wannan shine bayanin da suka yi a baya cewar masu dukiya sun tafi da daraja wacce take mafi daukaka darajoji wanda suke mafi ya daukaka da kuma ni'ima wacce take dawwamammiya wannan shine bayani da annabi ya tambaye su wani abu ne haka sai suka ce na farko yusalluna kama nusalli su masu dukiyar nan kamar yadda muke sallah su ma suna sallah ma'ana in an kira sallah zaka ga masu dukiya da talaka rige-rige ake sahun gaba da su ake zama a jira sallah da su ake sallar azhar la asar magriba isha asuba dan suna da dukiya wannan bai sa wai su ki halarta sallah ba a dan rige suke wa zai riga wani sahun gaba kuma za a zo a zauna ana jiran liman da su da masu da talakawan duka duk babu bambanci to wannan na farko ke yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah sallar mu bata fita su cika ba kansu ɗaya da sallolin mu da nasu yadda muke kokari mu ga mun cika sallar mu su ma ka suke kokari su ga sun cika sallar mu yadda muke kwadayin mu sallah bayan liman kamsu salawat su ma ka suke kwadayi yanda muke fadi tashin neman sahun gaba su ma haka suke wayasumuna kama nasumu sannan suna azumi kamar yadda muke za su yi azumin nafila za su yi na farilla su talakawa to masu kudin ma ba a bar su a baya ba za su yi azumin nafila za su yi na farilla sai dai kuma inda matar ta kada miji wa yatasaddaquna wala natasaddaqu su suna ciyar da dukiyar su su yi sadaka mu kuma ba mu da dukiyar da za mu yi sadaka kaga inda suka tafi da daraja mai daukaka ke in an zo batun sallah za mu yi sallah su ma za su za mu yi azumi za su yi azumi za mu karanta qur'ani za su karanta qur'ani za mu halarci majalisin manzo Allah za su halarci majalisin manzo Allah to amma inda suka kere mu inda suka mana fintin kau yatasaddaquna su suna sadaka wala na tasaddaqu mu kuma ba mu da sadaka saboda ba mu da abin da za mu yi sadaka da shi kaga anan gurin sun fi su in yanzu an yi sallah kowa ya samu lada 100-100 an yi azumi kowa ya samu lada 100-100 sun karanta qur'ani kowa ya samu 100-100 ba kowa tashi da 300-300 ba to idan masu dukiya suka ciyar suka samu 100 ai kaga sun fi talakawa da lada 100 talakawan da suna da 300-300 su kuma suna da 400-400 sannan suka ce wa yu'tiquna suna yan tabayi yana da daraja sosai fakku raqaba a yanta wuyan bawa ya zama yantacce Allah yana son sa yana jinjina wa wannan aiki to za su sayi za su cire maƙudan kuɗaɗe su sayi bayi su yanta don neman yarda Allah subhanahu wataala. Alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan neman yarda Allah suke cire maƙudan dukiya su sayi bayi su yanta. To kaga anan gurin in sun kara samun 100 suna da 500, can kuma talaka suna da 300 kenan, sun kere su sun musu fintin kau. To su kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mutane ne da suke rige-rige wajen aikata ayyukan alkhairi, ba wai rige-rige wajen tara taro da sisi ba, kamar yadda muka samu kanmu a yau. Yau rige-rige ake wajen tara taro da sisi, gasa ake wajen gina gidaje, gasa ake wajen ababen hawa, amma su wannan ba shi bane gabansu. Rige-rigensu suna yi ne wajen ayyukan alkhairi, wajen neman yadda Allah, wajen aiki na taqawa. To wannan yasa suka zo suka koma man suka koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, su ma ko za a saba musu wani abu da za su nayi dan su kamo masu dukiyar nan, ko kuma masu wuce su kamar yadda su ma suka wuce su. Kenan su damuwar su lahira ce, duniya ba ita bace a gaban su. To annabi sallallahu alaihi wasallam anan gurin ya gane me suke kokawa, akan me suke kokawa. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu, afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum, shin bazan sanar da ku wani abu ba wanda in kun aikata shi za ku riski duk wanda ya tsere muku, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, sannan ku tsere ma wanda za su zo bayan ku, wanda ya tsere muku za ku riske shi, wanda kuma yake bayan ku za ku tsere masa ku masa fintin kau. Bazan koya muku abin da in kun yi za ku riske wanda ya tsere muku ba, wanda kuma yake bayan ku ku masa fintin kau ku masa nisa. Wala yakunu ahadun afdala minkum, babu wani da zai zama mafi falala a kanku matukar na koya muku wannan abin kun kiyaye shi. Illa man sana'a mithla ma sana'atu, sai wanda ya aikata kwatankwacin yanda kuka aikata shine kawai zai kai ku ko kuma ya dara. Amma in an na koya muku kuka kiyaye, to duk wanda ya tsere muku za ku riske shi. To ai dama abin da suke nema ke, saboda suna ga waɗannan masu dukiyar sun musu fintin kau sun tsere musu. Qalu bala ya rasulullah, sai suka ce kwarai ya manzon Allah, ka sanar da mu abinda za mu yi mu riski waɗanda suka tsere mana, wanda kuma muke kai ɗaya da su mu tsere musu, sannan kuma ba wanda zai kai mu falala sai wanda ya kwatankwacin abinda muka yi. Muna so ka karantar da mu, ka koya mana. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 mar. Wannan shine abin da annabi ya koya musu, wanda idan suka kiyaye duk wanda ya musu nisa, duk wanda ya tsere musu za su riske shi, sa'annan kuma wanda yake kai ɗaya da su za su tsere masa, sannan ba wanda zai kai su falala sai wanda ya yi irin wannan abin da annabi ya karantar da su, shine zai kai su falala, shine wanda zai kamo su. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su wannan, yace tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin, ku yi tasbihi shine subhanallah, subhana subhanallah subhanallah, shine tusabbihuna, ku ce subhanallah subhanallah. Wannan lafazi yana cike da tsarkake ubangiji subhanahu wataala, galibi mukan fade shi amma bamu cika halarto ma'anarsa. Shine tsarkake ubangiji subhanahu wataala daga duk wani abu na tawaya ko na kaskanci, a tsarkake ubangiji daga wannan, jingina masa mata, jingina masa da sanya masa tsara, sanya masa sa'a, shine aikin shirka kenan. To a lokacin da kake cewa subhanallah, duk kana tsarkake ubangiji daga wannan, kana tsarkake ubangiji daga ajingina masa mata, kana tsarkake shi ajingina masa da, kana tsarkake shi daga tawaya, kana tsarkake shi daga naqasu. Yahudawa sun jingina tawaya zuwa ga ubangiji. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Yahuda suka ce hannun Allah a damke take. Allah ya mayar musu da martani, yace bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Hannayen Allah a bude suke, yana cewa yadda ya ga dama. Kaman su Yahudawa suna tuhumar ubangiji da ruwa. Kaga a lokacin da kake cewa subhanallah, kana tsarkake shi da daga naqasu da aka jingina masa, na cewa da aka yadullahi maghlula. Sannan nasara sun jingina masa ta, sun jingina masa mata, mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ila. Idan kace subhanallahi, duk kana tsarkake Allah subhanahu wataala daga abin da nasara suka jingina gare shi na mata da kuma da sarka, kana tsarkake ubangiji subhanahu wataala. To annabi yace ku ce kuyi tasbihi, tusabbihuna kuyi tasbihi, wa tukabbiruna kuma kuyi kabbara, shine Allahu akbar. Idan bawa yace Allahu akbar, yana girmama ubangiji, saboda ubangiji shine mafi girma, Allah mafi girma, ba wanda ya kai shi girma, ba wanda ya kai shi daukaka. To kuyi kabbara, wannan yana cike da jinjina wa ubangiji subhanahu wataala, da kambama shi da girmama shi. Wa tahmaduna kuma kuyi tahmidi, shine alhamdulillah, godiya wa ubangiji. Dole bawa ya rayu cikin gode wa ubangiji subhanahu wataala. Duk abin da ya same ka dole ka gode wa ubangiji. Dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan abin da rai yake so ya same shi, sai ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Idan abin da rai baya so ya samu, manzon Allah sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal. Yana a kowane lokaci, kowane yanayi, kowane hali, Allah abun godiya ne. Saboda ko da rai bata son wannan abin da ya samu rai, ta yiwu akwai wata hikima da take kunshe da wannan abun wanda kai baka sani ba, wanda ya zama faruwar wannan abun gare ka alheri ne, amma kai baka sani. Shine fadin Allah subhanahu wataala, asa an takrahu wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrun lakum. Za ku iya kyamata abu, amma kuma faruwa abun gare ku alkhairi ne gare ku. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shi yasan inda alkhairi yake, mu duk ba mu sani ba. To saboda haka, duk abin da zai same ka, ko da ranka baya san wannan abun, ka gode wa Allah, baka san abin da Allah ya kunshe cikin wannan abun ba, wanda zai zo maka da alkhairi, ko na kusa ko na nesa, kai ba tare da ka san wannan abun ba. To wannan ibada ce mai girman gaske. Shi yasa annabi sai karantar da su waɗannan lafuzza guda uku, dubura kulli salatin, bayan kowace sallah. Nan da aka ce dubura kulli salatin, ba a bambance ba tsakanin sallar farilla da ta nafila. Kenan duk lokacin da mutum ya yi sallah zai ce subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, ko kuma iya sallolin farilla ne. A nan dai lafazin hadisin annabi ya ce dubura kulli salatin, bayan kowace sallah ku yi subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Akwai lafazin da ya gabatar da alhamdulillah akan Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Amma ana annabi ya ce dubura kulli salatin, kenan ya haɗe da farilla da nafila. Me za mu ce a wannan gabar? Annabi ya ce dubura kulli salatin, bayan kowace sallah. Tunda an ce kowace, kaga duk sallah ta shiga, sallar farilla ta shiga, ta nafila ma ta shiga. Kenan har a sallar nafila in mutum yayi zai karanta waɗannan. Akwai hadisi na Ka'ab bin Ujra wanda yazo cikin Sahihu Muslim, da annabi ya taƙaita da bayan sallar farilla. Kenan sai mu ɗauki wancan hadisi mu yi aiki da shi akan wannan. Sai mu ce bayan sallolin farilla ake nufi, banda sallar nafila. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu, ba a samu annabi yana yi bayan nafila ba, amma bayan farilla yana yi. Bayan ya karantar da su, shi ma yana yi. To sai muka fahimci cewa a bayan sallolin farilla ne, banda sallo lin nafila nan dubura kulli salatin ay kulli salatin mafruda bayan kowace sallah amma ta tabarilla ku fadi wannan din 33 marra sau 33 to yanzu anan gurin me zamu fahimta cewa da annabi yayi tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marra kenan abin da zamu fahimta shine subhanallah Allahu akbar alhamdulillah daya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar biyu subhanallah Allahu akbar alhamdulillah uku ai har aje 33 wasu malamai sun fahimci haka kace subhanallah Allahu akbar alhamdulillah daya har sai kaje 33 wasu kuma suka ce a sai an yi subhanallah 33 ayi Allahu akbar 33 ayi alhamdulillah 33 wasu kuma suka ce nan da annabi ya ce tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin 33 marra wadannan abubuwa guda ukun ayi su 33 kenan 33 za a raba musu su uku an gane bayanin ko bai fito ba 33 nan za a raba ma waɗannan lafuzza guda uku ta yaya kai subhanallah sau 11 Allahu akbar sau 11 alhamdulillah sau 11 in an hada 11 zai baka 33 suka ce tunda annabi sai a ƙarshe ce 33 kuma kowace ana so a yi ta ita kadanta tana cin gashin kanta kenan 33 nan za a raba musu su uku to a waɗannan mun fahimci maganganun guda uku yanda malamai suka fuskantar da wannan lafazi na annabi cewa tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin 33 marra bayani ko magana ta farko ta malamai shine in mutun yazo zai ce subhanallah Allahu akbar alhamdulillah yayi daya yace subhanallah Allahu akbar alhamdulillah yayi biyo da haka har yaje 33 suka ce tunda haka annabi yace 33 marra suka ce abinda lafazin annabi yake nufi kenan malamai na biyu suka ce a kowace tana cin gashin kanta nan da annabi yace 33 marra kenan yana nufin tusabbihuna 33 marra tukabbiruna 33 marra tahmaduna 33 marra ku ce subhanallah sau 33 Allahu akbar sau 33 alhamdulillah sau 33 shi larabci da yake akwai kunshe yake da fasaha yanzu annabi yace tusabbihuna 33 marra wa tukabbiruna kaman ya zama maimaicin yayi yawa to amma da yayi ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna sai takaita da cewa 33 marra a karshe saboda larabci yare ne mai fasaha wanda zai zo ma da lafazi kadan amma yana kunshe da ma'anoni masu tarin yawa suka ce kowace daya tana cin gashin kanta wannan magana yana da karfi kwarai da gaske saboda an samu wasu hadisai da suka kara karfafa sa to fassara ta uku kuma ta malamai cewa da annabi ya tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin 33 marra sau 33 suka ce kowace za ta ci gashin kanta amma tunda annabi ya ce sau 33 sai a raba musu 33 su uku subhanallah ta samu 11 Allahu akbar ta samu 11 alhamdulillah ta samu 11 ba waɗannan fassarori guda uku wanne ne mafi rinjaye ko kuma wanne za a ɗauka a ɗauna biyun farko wanda aka ce subhanallah Allahu akbar alhamdulillah subhanallah Allahu akbar alhamdulillah ayi har sau 33 ko kuma subhanallah 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 ayi 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 alhamdulillah alhamdulillah to me yasa karin jayi da su oke ka dogara da wannan kenan wannan abin da aka kawo na zikirorin da ake bayan sallar farilla na'am wato in aka ce in aka ce 33 ne ko ne aka masa 11 to ai ba za a ce a kawo cikatan na dari la ilaha illallah ba ko wa da wulaya ne kana to mun ji bayanin ka akwai wani bayani now eh galibi na gane bayani galibi a hadisan da suka zo da subhanallahi ake fara to amma wajen gabatar da alhamdulillah akan Allahu akbar ko Allahu akbar akan alhamdulillah nan ne aka samu lafuzza mabambanta amma galibi in ka dubi hadisan zaka subhanallahi ake fara ambato sai alhamdulillah sai Allahu akbar wasu kuma subhanallahi sai Allahu akbar sai alhamdulillah galibi kaman kana da magana ne law haka akwai lafazi da yazo da wannan akwai lafazi da yazo da subhanallah alhamdulillah allahu akbar amma wannan lafazin da muka karanta anan subhanallah allahu akbar alhamdulillah duk wanda mutun yayi daidai ne amma dai galibi subhanallah da ita ake fara galibin lafuzan da suka zo amma gabatar da alhamdulillah akan allahu akbar ko allahu akbar akan alhamdulillah wannan duka akwai riwayoyi akan haka na to wannan bayanin da kai bayani ne wanda yake karfafde to amma ba zai hana sha daddayan ba malamai suka ce anan zamu fahimci cewar hatta shi wannan zikiri da za a yi bayan sallolin farilla ba a takaita mu da siffa daya ba ba a takaita mu da siffa daya ba mecece hikimar haka saboda saukin wannan addini idan ba za ka iya wannan ba ga wannan yanzu misali mutum ya idar yana da uzuri yana Allah Allah ya tafi to idan ba za ka iya zama kai 33 kuma an maka sassauci ya sha daya saboda addini ne mai sauki kenan fahimtar da wasu daga cikin malamai suka yi ma wannan lafazi shi ma yana da wajahinsa ma'ana zai samu karkuwa saboda akwai hadisin da aka samu da annabi ya ce a yi sau sha ɗaɗɗayan sai dai hadisin bai inganta ba to amma fahimtar da malamai suka yi cikin wannan lafazin zai zama hujja na yi sau sha ɗaɗɗayan kenan mutum wani lokaci zai iya 33 ko kuma ya yi sau sha ɗaɗɗayan ya danganta ga yanayin da mutum yake ciki da kuma irin uzurin da yake tattare da mutum kala abu salih sai abu salih ya ce waye abu salih As-Samman dalibin Abu Huraira ko wanda yaje daga gurin Abu Huraira muka ce shi Abu Salih ya rasu na kaman ba mu fadi rasuwarsa ba ko mun fadi dai na Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham muka ce ya rasu shekara ta nawa 95 to su mai fa yaushe ya rasu 130 Sumai ya rasu shekara ta 130 bayan hijira to shi Abu Salih As-Samman shi ba mu fadi yaushe ya rasu ya rasu shekara ta 101 shekara ta 101 babban dalibi ne cikin daliban Abu Huraira kala Abu Salih As-Samman kenan ko Abu Salih yace faraja fuqara'ul muhajirun bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da fakiran muhajirai wannan zikiri da za su nayi bayan sallolin farilla annabi ya nuna musu kuma muhimmancinsu cewar duk wanda ya tsere musu za su riske shi kenan wannan yan uwa zai nuna mana muhimmancin wannan zikiri kaga kenan ba mai dabara bane yana idan da sallah ya kama hanyar sai tafi hakan samu wasu ana idan da sallah uru sai kaga mutun yayi maza ya tashi ya fita ba tare da yayi wannan ba to mu sani ba karamin asara ake ba musamman wanda ba sa yi da saboda annabi ya ce duk wanda ya tsere maka zaka riske shi sannan zaka tsere ma wanda yake tare da kai wajen ayyukan da'a da ibada kenan yanzu duk wanda za a idar da sallah bai zauna yayi ba ya tafka babba asara kai da kuka yi sallar tare da shi ka tsere masa ka masa fintin kau duk uzurin da mutum yake da shi yayi kokari ko sau sha ɗaɗɗayan ya zauna yayi kokari saboda me saboda kariya haramta wa kansa falala mai yawa kariya asarar alkhairi mai tarin yawa saboda annabi gabanin ya koyar da su sai da ya nuna muhimmancin su cewa duk wanda ya tsere maka zaka riske shi sannan wanda yake tare da kai zaka tsere masa sannan ba wanda zai kai ka falala gurin ubangiji sai wanda yayi irin yanda kai ta kenan wanda ke kiyaye waɗannan bayan salloli guda biyar yana tattare da falala da alkhairi wanda suke masu tarin yawa gurin ubangiji subhanahu wataala to shikenan fakiran muhajirai sai suka koma suka ci gaba da yi in an yi dadda sallah sai su yi tayi subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu ko subhanallah subhanallah allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah suka je suna tayi an yi dadda sallah azhar suna yi la'asar suna yi magriba suna yi to anan gashi sun sake dawowa gurin manzo Allah bayan yan kwanaki ka faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fakiran muhajirai suka sake dawowa gurin manzon Allah bayan kwana biyu uku hakan nan faqalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithluhu ka ce ya manzon Allah ƴan uwanmu masu dukiya sun ji abin da ka koya mana dinnan wanda zamu nayi na zikirin bayan sallah subhanallah allahu akbar alhamdulillah wallahi ya rasulullah su ma sun ji sun zo suna tai kenan yanzu in an koya musu wannan in sun yi za su iso masu dukiya tunda masu dukiya sun tsere musu suna ciyar da dukiyar su su kuma ba su da dukiyar da za su ciyar to yanzu abinda manzo Allah ya koya musu da suka koma suka runguma suna fatan da shi su iso masu dukiya su yi kunne ɗaya wajen lada masu dukiya kuma da suka gani su ma suka koma suka ci gaba da a to da sauran rina aka ba sai suka sake dawowa gurin manzon Allah suka ce ai abin nan da ka koya mana ya manzon Allah zikirin nan da ka koya mana na bayan sallolin farilla subhanallah alhamdulillah allahu akbar ƴan uwanmu masu dukiya su ma sun ji kuma sun ɗauka suna yi to yanzu suna tsammani annabi ya ƙara ba su wani abu kenan wanda da shi zai sa su kamo masu dukiya to menene martanin manzon Allah gare su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ya ce wannan din dai da kuka gani dole ku haƙura falala Allah ce subhanahu wataala yu'tihi man yasha yana ba mu wanda ya ga dama ma'ana ku haƙura fa ba yadda za ku iya fa dole kawai ku sallama wa hukuncin ubangiji sun riga sun wuce ku sun fi ku haƙura kowa ya tsaya inda Allah maɗaukakin sarki ya tsaya ya ajiye shi kar hakan ya taɗaga muku hankali to shi ne suka haƙura suka juya suka tafi kenan wannan yana nuna mai dukiyar da yake ayyukan ɗa'a kamar yadda wanda ba su da dukiya suke sallolin nan za a yi da shi cikin jam'i majalisi na karatu za ka gan shi a sahun gaba karatun alqur'anin nan ba a bashi a baya ba sallolin na filfilin nan da shi ake yi za a yi azumin watan ramadana tare da shi a zo a yi azumin na filfili tare da shi kuma sai ya zo yana ciyar da dukiyarsa ya ciyar da wannan ya ciyar da wancan ya ba ma wannan ya ba ma wancan ya fidda zakka ta nan ya ciyar bayan zakka ya fitar da dukiya ya taimaka ma wannan gidan ya taimaka ma wancan gidan ya yi ma wani kaza ya yi ma wancan kaza ya ɗau nauyin kaza na masallaci ya ɗau nauyin hidiman marayu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kenan ya fi falala akan talakan da ba shi da dukiya an gane tambayar tawa mai dukiyar da yana ayyukan ɗa'a kamar yadda talaka yake bayan haka yana ciyar da dukiyarsa fi sabilillah mabukata yana taimaka musu ayyukan alkhairi yana yi da wannan dukiyar tasa kenan ya fi matsayi gurin ubangiji akan talakan da ba shi da wannan dukiyar haka ne malamai suna da ra'ayoyi suka da suka zo ma kowanne sun masa lakabi da talaka mai haƙuri wanda ya ji cewar wannan talauci da yake ciki hukunci ne na ubangiji ya haƙura ya sallama ya miƙa wuya bisa ga hukuncin ubangiji yana ta ibadarsa kuma hankalinsa kwance baya hasada masu dukiyar kuma baya daga hankalinsa da shi da mai kudin da yana ibada kuma yana ciyar da dukiyarsa wane ne yafi matsayi gurin Ubangiji malamai sun tattauna akan wannan batu shi talaka sai aka ce faqirun sabir mai kudi kuma aka ce ghaniyun shakir kowanne malamai sun masa lakabi talaka mai hakuri ma'ana wanda yayi hakuri bisa ga kaddara Ubangiji da hukuncin da Ubangiji ya masa na barin sa talaka ya san hukunci ne na Ubangiji da mai kudin da mai godiya ne bisa ga ni'imomin da Ubangiji ya masa ta yaya zama mai godiya ta yadda yake ciyar da dukiyar fi sabilillah wannan alama ce da take nuna ya jinjina wannan abun da Ubangiji ya masa ma'ana mai godiya ne bisa ga wannan dukiya to tsakanin waɗannan mutane guda biyu waye yafi falala gurin Ubangiji malamai na farko suka ce mai ciyar wanya ta mai kudi wanda yake mai godiya ma'ana yana ayyukan da'a yana ayyukan ibada kuma yana ciyar da dukiyarsa to wannan yafi falala gurin Ubangiji akan talaka wanda yayi hakuri bisa ga kaddara ta Ubangiji da hukunci na Ubangiji da ya bar shi cikin talauci Ibn Baz ya tafi da wannan fahimta mai sunan wannan masallacin shi ma tafi da wannan fahimta wa kenan Ibn Taymiya Ibn Baz da yazo wannan gabar dalilin da ya ambata yace abin da yasa mai kudi wanda yake ibada kuma ya ciyar da dukiyarsa zai fi falala gurin Ubangiji akan talaka saboda shi dalilin da zai sa ya saba wa Allah ya same shi amma ya ki saba Allah yanzu idan kana da kudi ai kana da damar kai abin da kaga dama wai Bahaushe yace kare da kudin sa sai ya sha la haula ba haka Bahaushe yake fadi ba kana da kudi sai kai abin da kaga dama ka taka wanda kake so ka danna wanda kake so saboda me kana da kudi to amma duk da haka bai yi ba saboda tsoron Allah yana da kudin da zai abin da yake so abin da ransa ke so ga kudin amma bai yi ba me yasa tsoron Allah ya zama yana jagorantar sa sai zaman to maimakon ya sarrafa kudin wajen abin da ransa ke so a yana sarrafa ne wajen abin da Allah yake so yace to saboda haka a wannan gabar zai zaman to yafi talaka mai hakuri falala gurin Ubangiji subhanahu wataala inje Ibn Baz Ibn Taymiya kuma da yazo sai ƙara dalili na biyu yace a duk lokacin da aiki na ibada ya zama yafi yaƙo yafi soyuwa gurin Ubangiji akan ya zaman to takaitacce bayanin bai fito ba ya kamata ya fito sosai yanzu da aka zo batun kafara ta rantsuwa yaya mai kafaran zai yi kafara Allah ya ce fa kafaratu it'amu asharati masakina aw kiswatuhum aw tahriru raqaba sai a karshe ce fa man lam yajid fasiyamu thalathati ayyam anan gurin idan mutun yayi rantsuwa kafara ta haukansa aka ce in ya tashi kafaran rantsuwar ya ciyar da miskinai guda goma ko kuma ya tufatar da su wanda bai samu halin haka ba yayi azumi sai suka ce me yasa aka fara gabatar da ciyar da miskinai ko tufatar da su akan azumi saboda ciyar da miskinai ko tufatar da su amfani ne mai yado azumi kuma ya takaita akan mutum Ibn Taymiya ce to saboda haka shine dukiya ibadarsa tana da yado sabanin kai talaka ibadarka takaitacciya ce akan ka sallan ka iya kai kadai ne zaka amfana da ita azumin ka iya kai kadai ne zaka amfana da shi amma in an zo mai kudi fa dukiyar da zai fitar sallau idi tanimu zaidu amru sun amfana da su ba iya shi kadai ya amfana ba ciyar wanda yayi kyautan da yayi sadakar da yayi daurukan mutane sun amfana to Allah kuma ya fi fifita ibadar da take da yatsu sama da takaitacciyar ibada Ibn Taymiya ce to da wannan mai dukiyar da yake da'a kuma yake ciyarwa ya fi falala gurin Ubangiji akan talakan da yake da hakuri saboda shi mai dukiya ibadarsa tana yatsu amma talaka kuma ibadarsa iyakansa ne shi shi kadai Allah kuma ya san ibada mai yatsu wannan shine dalilin Ibn Taymiya to wannan kauli na farko kenan kan mawadaci mai godiya yafi falalagun ubangiji akan talaka mai hakuri. To amma kauli na biyu sai suka ce a ba yadda za a yi, mai kuɗi koda kuwa mutumin kirki mai da'a mai ibada mai ciyarwa, suka ce ba yadda za a yi ya fi talaka. Talaka ya fi shi, matukar talakan ya zama mai hakuri, mai sallamawa hukuncin ubangiji, kuma mai da'a wa ubangiji, to ya fi mai kuɗi. Me dalilin su su kuma? Sai suka kafa hujja da hadisai guda biyu, su kama hadisai suka kawo. Hadisi na farko hadisin Usama dan Zaid, Allah ya jaddada shi da babansa gaba daya, wanda Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin cikin sahihansu. Usama ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qumtu ala babil janna, annabi ya ce na tsaya a kofar aljanna. Yaushe ne ne annabi ya tsaya a kofar aljanna? Malamai suka ce zai iya yawa lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi, ko suka ce a'a, a mafarki aka nuna masa gashi nan ya tsaya a kofar aljanna, ranar tashin kiyama gashi nan a kofar aljanna. Annabi ya ce na tsaya a kofar aljanna, fa kana ammatu man dakhala hal masaki, ya ce sai gashi galibin wanda suka shiga aljanna miskinai ne, talakawa. Annabi ya tsaya a kofar aljanna da ya leka, sai ga galibin wanda suka shiga aljanna mafi yawansu talakawa ne. Ya ce wa ashabul jiddi mahbusun, masu dukiya, masu wadata, masu hali suna can an kange su, ana ta musu tambayoyi, ya ka samu naira 100 ta hanya kaza da kaza, ya ka batar ta hanya kaza da kaza, ya ka samu naira 1000 ta hanya kaza da kaza, ya ka batar ta hanya da kaza da kaza, ya ka samu 100,000, ana ta musu tambayoyi. Su kuma fakirai sun dade da shiga aljanna. Suka ce to wannan yana nuna talaka mai hakuri, mai sallama wa hukuncin ubangiji ya fi mawadaci mai godiya wa ubangiji falala, saboda zai riga shi shiga aljanna. Shi koda zai shiga aljanna dai sai an masa hisabi bisa dukiya mai tarin yawan nan da ya tara, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafan bawa ba za ta motsa bara nan gobe kiyama sai ya amsa tambayoyi, daga ciki akan dukiyarsa yayaye ya same ta, ta yayaye badda ita. To kaga wanda ba shi da dukiya mai yawa ai shi nan da nan zai wuce ta, amma wanda ya tara makudan dukiya za a dade, naira 100,000 nan ya kai ka same su ya kai ka batar, miliyan 1 nan ya kai ka same shi ya kai ka batar, biliyan 1, ya dinga amsa tambaya dalla dalla daki daki. Wannan dalili na farko kenan da suka kafa hujja da shi. Dalili na biyu sun kafa hujja da hadisin Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, wanda Imam Tirmidhi ya finta shi cikin sunan dinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadkhulul fuqara'u aljanna qabla al-aghniya'i bi 500 am, fakirai talakawa za su shiga aljanna kafin masu kuɗi mawadata da shekaru 500, za su riga su shiga da shekaru 500. Suka ce wannan yana nuna talakawa sun fi falala gurin ubangiji akan kan masu kuɗi. To yanzu wanne zamurin jayar? Maganganu ne guda biyu. Na farkon zamurin jayar ko alaji? Wato ko da ma sun yi jinkiri dai ta yiwu in sun zo aljanna su ta fita saboda wannan duke ta su sun yi ta aikin alkhairi, ko maganan nan fa abun duruwa ne alaji? Ko da sun riga su shigan dai ta yiwu in sun zo matsayinsu ya wuce na talakawa. Wannan maganan tana da kyau sosai. Akwai wata magana bayan wannan? To Malam Ibrahim ya ce to amma fa anan fa hadisai ne fa guda biyu, wanda su ma kamata a duba su ko? Wato yawan dukiyarsa ce ya sa tambayarsa ta yi tsayi bai shiga da wuri ba. To amma rigayen ba a lissafa shi a matsayin falala. Kai ma dai kana tare da alaji. To amma yanzu rigaye ba a lissafa shi a falala. Allah yana cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari walladhina tabauhum bi ihsanin, sai Allah ya ce mi radiyallahu anhu wa radiya, rigaye ma ana lissafa shi cikin jerin falala, to nan sun riga su shiga. Now wadda sun yi sama sun riga su shiga. Wato muhimmi dai a isa, tsawon wanda ya isa da wuri ko ya yi jinkiri haka ne. Wato zambukansa ba zai tsaya riga mai mota isa ba. Now haka haka ne
har lokacin da zai da aminci suke har lokacin da zai yi jinkirin ba wai ne da
faru haka ne, inda a cikin kabari zai yi daddadan rayuwa in an tashi gobe kiyama, kuma ko su abubuwa da za a masa na bashi kwaba da kariya, tunda an ce kowa ranar tashin kiyama yana karkashin sadakarsa, to shi kuma ma sadakar ma hadis wala haraja, kai ta bada labari kawai, ita za ta zo ta masa inuwa daga ranar da za ta kona kawunan mutane. To abin da za mu karkare a kansa shi ne, duk da malamai sun yi kokari, wasu sun fifita mai kuɗi wanda yake ciyar da dukiyarsa shi ne mai kuɗi mai godiya akan talaka, wasu kuma sun fifita talaka mai haƙuri mai sallama akan mai kuɗi. To abin da za mu ce shi ne, inna akramakum inda Allahi Sayyidina Umar ya ce ban damu ba, ko in zama talaka ko in zama mai kuɗi, tunda Allah ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum, ni dai muhimmi in zama mai takawa. To saboda haka batun fifiko ba kaga mai taso ba, kawai a ce in mai kuɗin nan shi ya fi takawa, to ya fi mu karamce gurin Ubangiji, in talakan ne bi mu takawa bi mu karamce gurin Ubangiji, kaga Ubangiji ya raba gardama. Inna akramakum inda Allahi atqakum. To ba mu samu dai mun kammala bayani a wannan hadisi ba, kuma lokaci ya kure mana, ina ga sai mu dasa aya anan, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba, abubuwan da muka karanta dan da suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntudan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dangane da abin da ka yalwata mana, Ubangiji ka shiryar da shi, ka ganar da shi, ka sa ya fahimci hakan kuskure ne a rayuwarsa ta duniya da lahira gaba daya. Idan ba zai gane ba, ba zai fahimta ba, ka iyan mana sharrinsa ya Ubangiji. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadaka al muwahhidin ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana, Allahumma ashfi mardana, Allahumma ashfi mardana warham mawtana wa'afi mubtalana wansurna ala man baga alayna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.